من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو ثلاثة بقي شاتفس قوات الرمضان شاترة قوات الرمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا قريه دو دا ثلاثون دا اوكو ودا كمتي دي دي دا بقوي دا وطن تاكوس ناشي كرا دبو بيو دا قوما شاي بيو تا ميلادية زامو تشغب دا تفسير من القرآن زامو تاشي آية تتري دا خمسين دا بير أشكين سورة الأنعام إن شاء الله زامو أمسا تنبيوين دا سكزو دا قوجان يوم وقت شنوان نيني يبتلا دا ومي جدا yayi sallar tarawih a gida da iyalansa ko ya zo shi kadai yayi jami'i a masallaci. Allah ya saka da alkhairi. A wato zahiri mutum ya sallar tarawih a gida shine yafi, shine zahirin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam, domin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar tarawih daren 23 da daren 24 da daren 25 kamar yadda yazo a hadisin Abi Dharr. Yayi sallah mutane suka yi koyi da shi a cikin rumfarsa da yake a cikin dan waje da aka katange masa, aka killace haka da tabarma yana itikafi a ciki. A dare na farko, dare na biyu mutane suka ji labari suka karu, dare na uku sai da masallaci ya cika tuf, zai cika makil da mutane. Dare na hudu sai suka taru suna jiran ya fito, sai bai fito ba har sai da aka yi sallah asuba tukuna. Sannan ya ce lam yakhfa alayya makanakum albariha, jiya da daddare abinda ku kasance a kai inda kuke tsaye kuna jira na fito don mu yi sallah bai buya a gare ni ba. Ba abinda ya hana ni fitowa illa khashyata an tufraba alaykum, sai tsoron kada a farlanta muku yin wannan sallah. Sai ce fa sallu fi buyutikum, ku yi sallah a gidajenku. Fa inna afdala salati almar'i fi baitihi illa almaktuba, domin sallar da tafi kowa kowace falala ta mutum ita ce wanda yayi a gida, sai dai sallar farilla. To da ka mutum yayi sallah a gida shine yafi. Shi yasa Sayyidina Umar ya kasance yana zuwa yana ganin mutane suna sallar tarawih, sai ya ji daɗi cewa shi ya haɗa su suke wannan sunna da suke rayawa. Ya ce wallati yanamuna anha khairun min allati yaqumunaha, wanda suke bacci ba sa yi shine wanda ake yi can dare tafi wanda suke yi yanzu, tare da cewar suna da albarkar yin jam'i da kuma albarkar samun lada na cewa za a rubuta musu sun kwana suna sallah. Amma duk da haka, wanda mutum zai yi a gida tafi, to sai kawai a cikin hali ɗaya ne, wanda shine abinda Imam Ahmad ya faɗa. Idan ya zamanto mutane za su zauna su yi a gidan, zai sa a wofantar da masallatai, ya zamanto kan cewa an daina raya wannan sunna a cikin masallatai. Bayan kuma rayar da ita yana daga cikin alamomin addinin musulunci. Daga cikin alamomin addinin musulunci shine masallatai na musulmi a cikin darare na Ramadan su zamanto an raya su. An raya su, an zo ana ta sallah a ciki ana jin karatun Alkur'ani. To wannan sha'ira ce daga cikin sha'airul Islam, ma'ana wato alama ce daga cikin alamomin addinin musulunci da bai halatta a tuzarta ta ba. Saboda haka idan haka wanda alal misali yake yana da karatun Alkur'ani, zai kuma yi nishadi ya zauna su sallah tare da iyalansa a gida. Kuma ba wanda idan bai zo bane za a yi koyi da shi a ce ai mun ga wannan malam wani ma baya zuwa. Saboda haka mai zaman mu a gida. To idan aka yi haka, sai ya zamanto kan cewar an karya wannan alama daga cikin alamomin addinin musulunci. To don haka ta wannan nahiyan, wato ga wanda yake shi fi'ilinsa ba zai kai ya zuwa ga a rusa wannan sunnar ba. Kuma bai zamanto idan ya zamanto bata zamanto al'ada ta mutane ba, da har ya zamanto kan cewa kowa yana cewa a bari ya zauna, to mutum din ya zauna a gida yayi shine yafi. Inde kai san kai ba irin wanda yake idan ka zauna a gida za a rusa sunnar ba, ko kuma ba za ka zamanto cikin masu yin haka zai taimaka ya zamanto sauran mutane ma sun daina zuwa. Amma akwai alkhairi da yawa a cikin yinta, a cikin jam'i, a cikin masallatai, hatta su kansu iyalin su zo su yi a cikin masallaci, akwai alkhairi da yawa. Shi yasa Sayyidina Umar a lokacinsa da ya sunnata yinta, ya sunnata ana yinta maza da mata, maza suna da liman, mata suna da liman. La'alla abinda yasa ya ware wa mata liman shine masallacin zai takura ga maza da mata, tunda iyakancin girmansa iyakantacce ne, sai aka ware musu wani waje wanda su kuma suke yi domin ya zamanto kan cewa masallacin ya yalwaci kowa da kowa. Tunda kun san masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ware shi da gini wanda ya warware, wanda ya ware bangaren mata daga bangaren maza ba, an dogara ga tsoron Allah mutane cewa ba za su rinka hangen mata ba, mata ba za su rinka hangen maza ba, sai kawai aka hadu a nan ana ciki ana yi a cikin masallaci. Idan aka yi sallama daga sallah sai maza su zauna har sai mata sun gama fita, sannan sai su tashi. Ladabi malam na addinin musulunci. Kuma matan idan suka fita ba sa bin tsakiyar titi, sai su rinka matsar garu kamar wato hatta tsakuwar garu tana kama mayafinsu, saboda yanda suka tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laisa lakunna mahajjatat tariq alaikum bihafatit tariq, tsakiyar hanya ba naku bane, ku tsaya a gefen hanya, saboda isa matuƙa wajen bin umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai su matsi garu har garin ya rinka wato rike mayafinsu. To ba kaman mu ku yanzu ba. A cikin nan ina so ne amfani da wannan dama don na janyo hankalin ƴan uwanmu mata waɗansu da suke zuwa sallar tarawih, in Allah ya yarda kuma za mu maimaita wannan lokacin da za a yi sallar tarawih. Waɗansu suna zuwa sallar tarawih da mummunan nufi, ba mu ce mun ga abin da ke cikin zuciyarsu ba, amma aikinsu yana nuna kan cewa munufinsu ba alkhairi ba ne. Domin ta yaya za a yi mace ta zo ana sallar tarawih ta zo da iyayenta, sannan kuma a je a ganta ta shiga cikin motar wani wanda yake ba a san wane ne wannan ba, wataƙila ba muharraminta ba ne, wataƙila wani a mummunan shiri suka yi, wannan su ji tsoron Allah jalla wa'ala. Kuma mun sa ƴan hizba su sa ido, ƴan hizbanmu sun sa ido akan duk wanda ta fita za su bi ta su gani, duk wanda suke shakka da tuhuma akan ta za su tsare ta har sai tukuna iyayenta sun zo, an idar da sallah iyayenta sun zo. To kun ga irin wannan yana daga cikin abin da yana daga cikin almunkarat da Aisha take cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riske abinda mata suka tsira na munkari da suke yi a masallatai, da ya hana su zuwa masallacin kamar yadda aka hana matan Bani Isra'ila. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba, duk da yake Allah bai hana ba, duk da Allah shi ya san abinda ke faruwa, amma Allah bai hana ba. Ya kyale kowa da imani, kowa da tsoron Allahnsa. Ai za a yi hisabi abinda ka zo kai a wajen da ake ɗaukaka sunan Allah, ka nufi mummunan niti a wajen yinsa, ka rasa inda za ka je ke shagantaka sai a ɗakin Allah, ta san Allah ba zai kyale ka ba, ita ma ta san Allah ba zai kyale ta ba. To saboda haka shahid wannan dai shine bayani a sallah ta tarawih, akwai janibin da ake son a yi ta a cikin masallatai, saboda a tsayar da alama daga cikin saboda a kafa alama daga cikin alamomin addinin musulunci. Sannan kuma akwai janibi da ake so a yi ta a gida, in ba za a tozarta wannan manufar ta farko ba, to sallah a gida ta fi. Me yasa sallah a gida ta fi? Saboda ta fi ikhlasi, ta fi tsoron Allah, kuma akwai alkhairin rayar da gidaje, rayar da ambaton Allah a cikin gidaje. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum fil masjid falyaj'al li baytihi naseeban min salatihi fa inna allaha ja'ilun fi baytihi dhalika khaira. Idan mutum ya yi sallah a masallaci ya sanya ma gidansa rabo na sallarsa, domin Allah zai sanya alkhairi a cikin wannan gidan nasa. Kada kamar yadda gidanka ba a sallah, gidanka kawai gidan bacci ne da gidan hutu da gidan shagali, babu bauta Allah. In za ka yi bauta Allah ka ce masallaci za ka je, a'a, masallaci ka zo don sallar farilla, amma yawan nafilarka ka sanya ta a cikin gidanka. Saboda ina fata an fahimci fuskar guda biyu din. Wanda duk suka ce yi a gida ya fi mutlakan, suna nufin matsawar ba za a tozarta raya masallatai da sallar ba. Wanda kuma suka ce yi a masallaci yafi, kamar yadda ke shine ra'ayin Imam Ahmad, shi a wajen Imam Ahmad yi a masallaci yafi yana nufin yafi idan rashin yi din zai kai zuwa ga a tozarta rayar da masallatai da wannan sallah. Wannan shine jami'i, insha Allah ina fata ina gani kuma dan uwa sun fahimta. Na'am. Da tahajjud da tarawih duk ɗaya ne, mutane suna abin da ke nufi da tahajjud shine sallar da kai bacci, sallar dare da kai bacci sannan ka tashi kai ta daga hujud ne bacci. Ta tajafa junubuhum anil mabajir, bayan kayi bacci sai ka tashi kai, wannan ita ake ce mata tahajjud. Amma ita ba qiyamul layl ce, duk sallar dare idan kai idan a cikin ramadan ce to qiyamul ramadan ce, tarawih ce. Abin da sai ake ce mata tarawih daga hutu ne saboda al'adar yadda ake yin ta, an yi raka'a biyu za a huta, in an yi raka'a biyu za a huta saboda yadda ake tsawaye ta tsayuwar a ciki. Kuma ana ce mata qiyamul layl, tsayuwar dare, duk sallar da kai bayan sallar isha zuwa sallar asuba qiyamul layl ce. Idan ka idan amma idan ka yi ta bayan kayi bacci to ta zama tahajjud. Saboda haka kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin irin yanda yayi qiyamul layl, yakan yi qiyamul layl a farkon dare ya bacci sauran dare sai asuba ya tashi. Yakan yi bacci, yakan yi qiyamul layl a tsakiyar dare, yayi bacci a farkon dare sannan ya tashi tsakiyar dare yayi ta sannan ya sake yin bacci. Yakan yi qiyamul layl a ƙarshen dare, wanda yake shine ƙarshen abin da ya kasance mafi yawa na sunna fa salawatullahi wa salamun alayhi, kamar yadda Aisha ta bayyana a ƙarshen dare yake yi. Kuma daga cikin yanda yakan yi, kamar yadda ya zo a hadithin Abdullahi ibn Abbas, yakan yi bacci sannan sai ya tashi sai ya yi sallah daidai abin da ya sauƙaƙa gare shi, raka'a biyu ko huɗu, sannan sai ya sake kwanciya ya yi bacci sannan sai ya sake tashi ya yi sallah. Saboda haka wannan yanda yawanci ake yin sallar tahajjud, wanda gaskiya yin ta a haramaini shine a Makka da Madina shine ya yada wannan al'adar har ta yadu a cikin kasashe. Amma mu nan kusan a da kafin nan ba a san da wannan ba, an san dai a yi sallah, a yi ashan, in aka yi ashan shikenan, wanda kuma suke samu su tashi ƙarshen dare su tashi su sallar su. Amma a sake fitowa don a zo a sake wani sallar daren ba a yi, amma ba bid'a ba ne a yi haka nan, tunda yana da asali cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallar dare daga farkon dare sannan ya yi bacci kuma ya tashi ya sake yin wata. Saboda haka tamkar wannan ne musamman a dararen da aka ce a kwana ana sallah, domin daren goma Annabi sallallahu alaihi wasallam baya bacci, domin goman ƙarshe baya bacci, kuma duk wanda yake zai iya tsayuwa ya yi sallah a cikin gidansa baya barin sai ya bacci, ba shi kansa ba. Kamar yadda Aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir ahya al-layl wa ayqadha ahya layla wa ayqadha wa ayqadha ahlahu wa shadda mizrah. Idan goma ƙarshe suka shiga sai ya raye da daren, an ce baki da ma'ana ya raye da daren ba ana baki ɗaya baya bacci, ya tayar da iyalinsa sannan ya wato ya daure damara ya zage dantse wajen ibada. A wata riwayar kuma a cikin Tirmidhi, Aisha take cewa idan goma ƙarshe suka shiga babu wani wanda yake zai iya tashi yayi sallah face Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashe shi a cikin mutanen gidansa. Saboda haka to dan haka babu babu laifi abinda zai sanya abinda zai karfafa mutane kan su rayar da daren ga baki daya ta hanyar a sake haduwa ai wannan sallah, tunda ita ma daga cikin sha'airul Islam ce, domin asalin halaccin ya tabbata shine ijtima'i domin ai wannan sallah. Haduwa dan ai wannan sallar asali ne da ya tabbata daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka ayi shi a farkon dare ko ayi ta a tsakiyar dare ko ayi ta a ƙarshen dare duk ɗaya ne. Ayi ta a farkon dare sannan a saki tashi ayi ta a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare, shi ma duk yana daga cikin abin da ya zo na yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallar dare. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana a yi sama da lafiya da raka'a 11 ba. Aisha ta ce Annabi sallallahu alaihi wasallam baya ƙara sama da raka'a 11 a cikin Ramadan da kuma ba a cikin Ramadan ba. Shi haka yake, amma ta ce zai yi raka'a 4, kada ka tambaye ni yaya tsawon su yake yaya kin su yake. Ka'idar da Annabi, wannan fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne. Da aka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam yaya ake sallar dare ya Rasulullah, akan minbari yake, sai ce salatul layli masna masna, فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة توتر له ما قد صلى صلى در ركعة بيبيوتي idan yaji tsoron fitowa alfijir to yayi witri da raka'a daya sai ta zaman to masa sallar samara kaga wannan koyarwa yake yi sallallahu alaihi wasallam kuma bai halatta ba baya halatta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya jinkirta bayani ga lokacin da ake bukatar sa dan bai isar da sako ba idan da raka'a 11 kawai ake yi a lokacin nan sai ya ce sallar dare raka'a biyu ce zuwa 11 zuwa 8 sannan shafa'i da witri uku amma sai ya sake ta yace masna masna raka'a biyu in ka so kai raka'a biyu chat in ka so kai raka'a hudu in ka so kai raka'a takwas kuma shi yasa malamai ba su taba inkarin ayi sallar tarawih sama da raka'a 10 ba kamar yanda ake a Madina a zamanin Imam Malik a Madina raka'a 36 ake yi ayi shafa'i da witri raka'a 3 39 kenan su kuma a makka raka'a 23 suke yi mutanen madina sai suka ce tunda mutanen makka in sun yi raka'a 4 al'adar su a lokacin tabi'u tabi'in in sun yi raka'a 4 sai a tashi ayi tawafi sannan sai a zo a sake yin raka'a 4 wato raka'a 2 ayi sallama raka'a 2 ayi sallama in an yi sai ayi tawafi wato masu so kenan masu zai a bada dama ga masu sai su je su yi tawafi sannan sai a zo a sake wata raka'a 4 to sai mutanen madina suka ce to mutanen makka sun fi mu bayan ga raka'a 20 da muke yi dan da raka'a 20 suke yi wanda dan a ƙarshen rayuwar sayyidina Umar raka'a 20 aka rinka yi a farkon rayuwar sayyidina Umar raka'a 10 aka rinka yi wato raka'a 8 da raka'a 3 shafa'i da witri raka'a 11 sai suka ce to su sun fi mu saboda suna karawa da tawafi sai suka ce maimakon wannan tawafin da suke yi tsakanin kowace raka'a hurhudu kun ga a raka'a hurhudu tunda raka'a 20 raka'a 4 biyar ce amma tsakani sau hudu za a tsaya a huta saboda haka sau hudu suke tawafi sai suka ce maimakon wannan tawafin nasu sau hudu mu kuma mu kara raka'a hudu mu kara raka'a 16 kenan sai ta zama to 36 sai suke yin raka'a 36 raka'a hudu ta hutun ta tawafin mutanen Makka ce raka'a hudu da suka kara a zamanin Umar ibn Abdul Aziz ne kuma ba wanda daga cikin malamai da ya inkari saboda me saboda sun fahimci sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sun san hadisin Aisha su suka rawaito hadisin Aisha saboda haka ba su fahimci daga hadisin Aisha ya ce ya kayyade bai halatta ayar sama da raka'a 11 ba shi yasa ba su yi inkarin wanda yake yin haka ba don haka kai inkarin wannan idan bisa ijtihadi ne kai inkari akan cewar wanda ya yi haka ya saba sunna to wannan za ka iya inkari amma ka ce wanda ya yi sama da haka ya yi bid'a to wannan kai za a yi maka inkari dan abinda sunna ta tabbatar ka ce masa bid'a ne wannan kuskure ne waɗansu sun ɗauki ra'ayin Sheikh Nasiruddin Al-Albani sun zurfafa a wannan suna ganin duk wanda ya ƙara sama da raka'a 11 ya yi bid'a to su ne suke bid'a dan sun yi inkarin abinda ya tabbata a cikin sunna biddale ka tabbatar da abinda baya cikin sunna bid'a ne abinda ba shi da asali a cikin sunna ka tabbatar da ka sashi a cikin addini bid'a ne haka zalika kai inkarin abin da yake ya tabbata a cikin sunna shi ma bid'a ne saboda haka duk wanda yayi inkari yace duk wanda ya sama da raka'a 11 yayi bid'a to shine yayi bid'a amma idan kace ya saba sunna kai fahimtar ka a bisa wannan fahimta ta Sheikh Nasiruddin Al-Albani za a ce kana da fuska ta ijtihadi amma in kace yayi bid'a baka da fuska baka da hujja dan Allah ina buƙatar shawara ko addu'a akan saurin yin fushi nayi kokari amma alhamdulillah akwai ci gaba to alhamdulillah amma wani lokacin ba zan san lokacin da rannawa zai baci ba sai cikin mintuna na fara nadama abin yana damuna sosai sai shikenan wannan shine jihadun nafs kiyaye jihadun nafs in yazo maka ka yaki da shi har ya zama to kanta har ya zama to maka sajiya da haka ake yi ai da haka zaka zo ka zaka zama to kai maganin fushin akwai wani abokin mu lokacin da muke karatu tare shi ma haka Allah ya yi shi ne fushi ne shi dan fushi ma idan aka yi masa abu baya iya magana duka yake gabaki daya wani ana kallo wani ya kare masa da hula in ya juya sai ya juya da hular tasa sai ta kare masa in ya juya sai ya juya da wani tasa mai kun yaje ya ce malam hularka tana kare mu kawai sai ya je doke hular to tunda aka karanta babul ghadab a cikin riyadus salihin da aka karanta yaji yanda واي باب الصبر كاي da aka karanta babu sabr a cikin Riyadu Salim yaji hadisan da suka zo akan hakuri wata ran ya dauko kaya zai tsallaka titi sai wani mai babur ya zo shi ma da kaya a kansa ya zo ya buge masa fuskar sa da kayan yana rike da kayan sai rinka tunowa yake ya sai rinka tunowa da hadisan babu sabr sai ta tunowa da yace yana tani cewa yanzu wannan dada ne ai da sai ya karya masa mukan baya bukatar yayi wani tunani kawai abinda zai yi ne in haka yake wato abin nan faji akan haka zai yi dan haka dabi'a su take amma sai ta tuno da wannan karatu ina ta tuno da wannan hadisi to wannan shine mujahada saboda abinda zaka yi ta yi kenan kuma shi fushi kamar yanda aka ce idan mutum yana fushi daga shaytan ne ya isti'aza ya ce a'udhu billahi minash shaytanir rajim kamar yanda wadansu ke ta rigima a yije wuya ta kumbura annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na san kalmar da idan suka fada Allah zai saukar da wannan fushin shine ya ambaci al-isti'aza kin yace a'udhu billahi minash shaytanir rajim ina neman tsarin Allah daga shaytan a kinan ne ko malamai suke cewa shi fushi daga wajen shaytan ne shi kuma shaytan an halice shi daga wuta kuma abin da yake kashe wuta shine ruwa dan haka idan mutum ya fushi yayi alwala sai ya kashe wannan hararar fushin to saboda haka kai ta kokarin haka din ya kamata kai ta yin a kai ta yin yaki da zuciyarka wani yace ina da kuɗi misalin 200,000 sun kai shekara biyu a banki idan na samu wasu ina karawa akan waɗancan wasu daga ciki sun dade wasu kuma yanzu na sa har suka kai 700,000 yaya zan yi zakka a ciki zaka sanya rana a cikin shekara misalan ɗaya ga watan Ramadan nisabi yanzu wajen 650 ne ko mai sanarwa suka faɗa a cikin kalanda kwanaki lokacin da muka yi zakka nawa muka yi lissafi idan lokacin da muka yi darasin zakka a cikin iddiya mun yi lissafin abin na shiga internet a ranar na ga farashin gold hal na faɗa ina jin ya tashi wajen dala ko a dala muka yi lissafin aka mai da shi zuwa naira ko dala wajen 300,500 ko makamancin wannan to nan a kalanda sun ce 700,000 to da wani abu da yan kai saboda haka idan suka kai nisabi dole ya kamata mutum ya rinka bincika mutane da dama suna yi wa mun waya suna tambaya ta nawa ne nisabi to akwai wani ma daga kudancin kasan nan yayi ta bugo waya nake dauka saboda ban da ansa dan ban da ban samu lokaci da zan tsaya ne lissafin ba dan shi ainihin nisabi kamata yayi a ce a ranar da zaka fitar da zakkar tunda farashin gold tashi yake yi daga rana zuwa rana kuma da farashin gold ake lissafin nisabi ka duba ka gani nawa gold yake gram din gold zaka iya tambayan gursumeti ma sai da gold nawa ne gram daya in suka gaya maka gram daya ga kudin sa alal misali suka ce a naira 2,000 ne haka 900 suka ce naira 900 ne wato haka yake yanzu a yau to in suka ce naira 900 to sai ka ce 9,85 dan gram 85 shine nisabin zakka a nauyi na zinari gram din zinari 85 shine nisabin zakka to sai kai amfani da wannan 85 din sau 900 saboda haka kaga zai baka wajen 700,765 kenan to wannan shine zai zama cewa nisabi a bisa wannan lissafin to amma ba amfani yake da gurs ba za ka dogara kawai za ka iya dogara da gurs meti amma abin da yafi tabbata kamar wanda su gidan shari'a su hukumar shari'a take yi da kamar gidan timing committee na jama'at nasrul islam suna amfani da bayani ne daga banki babban bankin Najeriya akan farashin gold wanda yanzu baka bukatar sai ka je babban banki akwai website yana nan kawai ka ce ka je ka bincika ka gano kudin gold zai fitar maka da shi duk minti ma zai iya baka hasali ma inda kana cikin internet abin nan din motsi yake yi daga ya canza zai canza kana bude site din zai nuna maka farashin amma sai dai shi ba da gram yake bayarwa ba yana bayarwa da wani abin da ake cewa troy ounce wannan su ne ka san yahudanci dole sai an yi maka abu da ba kowa ne zai sani ba sai ka sha wahala dole sai ka je ka samu financial advisor wanda zaka tambaye shi kuma sai ya caje ka farashi dan ya samu kuɗin shiga ba za a bar ilimin ya zamanto ga kowa da kowa ba kamar shari'ar musulunci ba ce da take sa ilimin ga kowa da kowa fitowar abin nan a lokacin fitowar wata ba ce sai ɗan science ne za su gano yau wata ya fito ba, kowa zai iya gani. To haka to su sun boye sun sa wani Troy ounce, to akwai formula da ake lissafin ya za ka mayar da Troy ounce zuwa metric zuwa gram na abin nan zuwa gram na gama garin mutane na metric kenan. To idan ka mayar da shi daga Troy ounce din ka mayar da shi zuwa gram, sai ka gani nawa kudin gram ɗaya zai tashi. In ka ga nawa ne kudin gram ɗaya, sai ka yi sai ka buga shi ke lissa, sai ka yi sau 85 sai ya baka kudin a dala, sannan kuma sai ka mayar da dala zuwa naira a farashin naira a wannan rana. Saboda haka dai wajen 700 don ana mutu kaga idan a lokacin 700 ta kai nisabi, in ka sanya ɗaya ga watan Ramadan a ranar, koda wani daga cikin kudin nata bai riga ya shekara ba, ka fitar din dai sun kai a wannan rana din, to abinda yafi maka sauki shine ka fitar da zakka a wannan ranar, tunda akwai kudin ka da kake tarawa. Yayin da suka kai 765 a ranar ɗaya ga watan Ramadan, koda sun cika ajiya ne suka cika nisabi din, to al'aula ka fitar da shi a yau din, saboda zai zama tokan cewa lokacin da domin in baka yi haka ba, zai zama tokan cewa kullun zaka rinka yin lissafi ne kaga yau wannan kudin sun shekara, saboda haka fitar musu da zakka. Yayin da ka sake samun wani kudi suka karu, sai kai lissafi nawa ne ka samu, saboda haka sai ka rinka bibiyar ranar da ka samu wannan kudin, in wannan ranar ta fito ita ma ka fitar musu da zakka. Sai zama tokan cewa kana fitar da zakka sau iya adadin randa kake samun kudi kake ajewa, wanda yake kuma wannan akwai haraj, akwai takura, akwai wahala. Shi yasa malamai kusan wannan shine matsayin dukkan kusan jamahirin malamai kan cewar zaka sa rana a shekara, sannan daga zarar kudin ka sun kai nisabi a wannan rana sai ka fitar musu da zakka, koda waɗansu ku ba su riga sun cika shekara ɗaya ba, wato shine cikar haul. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أحل بغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد
Allah ta'ala ya ce qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu, kace ya rasulullah la ajidu fima uhiya ilayya, a cikin abinda aka yi wahayi a gare ni, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman, bana samun wani abu da yake haramtacce, ala ta'imin yat'amuhu, akan dukkan wani mai ci ya ci shi, wato dukkan wani abinci sawa'un na nama ne ko kuma sawa'un abinda yake wato jama'ad ne sandararre ne, illa an yakuna maitatan, sai dai idan wannan abun wanda yake haramtaccen ya kasance mushe ne, to mushe kan haramun ne, aw daman masfuha ko kuma jini mai kwarara, aw lahma khinzirin ko kuma naman alade, fa innahu rijsun, domin shi to abubuwan da aka ambata a nan wajen da shi jini da shi mushen da jini da naman alade, rijisun, to wannan shi kam kazanta ne, aw fitqan uhilla li ghairillahi bi, ko kuma sai dai idan wannan abun ya zamanto fasikanci ne, wanda wato shine nama da aka ambaci sunan wani da aka ambaci sunan wani Allah akan sa, faman iturra ghaira baghin wala adil, wanda wanda larura ta bukace shi ya zuwa ga cin wannan naman sai ya ci shi, ya zuwa ga cin wannan abincin sai ya ci, ghaira baghin, ba yana mai wato shishigi ba, shine wato mai shiga cikin haƙƙin wani, wala adin, ba kuma ba yana mai yin wato laifi ba, mai yin zalunci, fa inna rabbaka ghafurur rahim, to lallai ubangijinka mai yawan gafara ne, mai tsananin jin kai ne, ga wanda duk ya zamanto a halin larura ta sanya shi ya ci abin da yake haramu bisa larurar, to Allah madaukakin sarki yana gafarta masa. Wato yayin da Allah madaukakin sarki ya zargi shari'ar ahlul shari'ar mushrikai da cewa sun haramta abin da Allah ta halalta musu, kuma ta shi Allah bai haramta abubuwan da suka haramta ba. Allah ya ce a zakareni harrama amil unthayni amma ishtamalat alayhi arhamul unthayni, kamar yadda muka gani jiya, shin wato mazajen ne daga cikin dangin waɗannan wato dabbobi Allah ya haramta, ko ko matayen ne, ko ko abinda ke cikin cikunan matayen, wato cikin matayen, wato Allah bai haramta. Wannan istifham ne na inkari, Allah yana inkarin cewa bai haramta ɗaya daga cikin waɗannan ba, kamar yadda su mushrikai suka haramta jinsin abubuwan da suka haramta ba tare da wata hujja daga Allah ba, bal sun yi ne ta hanyar kira, wato kirar ƙarya ga Allah jalla wa ala. To sai Allah ya bayyana ya ce, to yanzu idan batun haramta, idan ana kuna idan ku zo, ni zan gaya muku abin da Allah ya haramta. Wato in dai ana batun haramun ne, to ni dai a cikin abin da Allah ya min wahayi babu abin da aka ce min haramun ne sai wannan, domin a nuna a barrantar da shari'ar Allah wadda take daga wahayin Allah, daga abin da mushrikai suka yi na haramtawa, wanda yake nuna kan cewar wato yana daga cikin abin da yake mai tsanani a wajen Allah jalla wa ala mutum ya haramta abin da Allah bai haramta ba. Haramta abin da Allah ya halatta kamar mutum ya haramta abin da kamar mutum ya halatta abin da Allah ya haramta ne, duk ɗaya ne. Yawanci mutane suna ganin laifi a cikin mutum ya halatta abin da Allah ya haramta. Allah ya haramta shan giya, saboda haka mutum ya sha giyar ya halatta ta. Yayin da mutum ya halatta shan giya, ya kafirta. To haka zalika ma, yayin da abu yake halal kamar yadda shi haram, ka kafirta. Duk wanda ya haka ya kafirta, domin ya dangana haƙƙin yin shari'a ga wani Allah jalla wa ala. Allah ne kadai yake da iko, shine kadai yake halattawa, shine kadai yake haramtawa. To Allah ya ce wa manzansa sallallahu wasallamu alaihi, ya shi dai a cikin abin da aka yi masa wahayi ga abinda abincin da yake haramtacce, aka ce ala fa'imin yat'amuhu, akan wato dukkan wani abinci wanda ake ci, to bai samu wani abu wanda yake haramtacce ba sai waɗannan abubuwa. Sune ya ambaci abubuwa guda hudu. Na farko almaita, mushe. Almaita shine dukkan abin da ya mutu hatta antihi, ya mutu ba tare da yanka ba, dukkan abin da ya mutu ba tare da an yanka shi ba, wannan shine ake ce ma almaita. Shine kamar ya mutu bisa rashin lafiya, ko ya mutu bisa ya je wato ya sa kamar akuya ta sanya kanta a cikin tukunya ta shake har ta mutu, ko da ke wannan bana sanin shiga cikin al-munkhaniqat wal-mawquda, wannan zai zo magana su za ta zo. Amma dai mu dauki almaita wadda take ta mutu ba tare da wani sababi ba, kamar yadda su kansu mushrikai suke cewa wadda Allah ya kashe, wato kawai ajali ta zo mata aka ga ta mutu. To wannan shine na farko. Na biyu addamul musfur, jini wanda yake mai kwarara. Jini wanda yake mai kwarara abinda ake nufi shine wanda ake cewa jini mai bin wuka. Yayin da aka yanka dabba, jinin da ya kwarara da yake zuba yayin da aka yanke dabba shine addamul musfu, ba jini wanda yake na cikin tsoka ba, ko kuma jini wanda yake bayan an feɗe dabba a cikin wato kayan ciki, za ka rinka ganin jini koda ka wanke ko koda an wanke sai ka rinka ganin sauran jini, wannan jinin ba shine almusfu ba. Wannan ya halatta domin ba zai yiwu ya zamanto kan cewa ka raba nama ko ka raba abin da yake jini ya shiga ya yatsu a cikin jikinsa, ka raba shi da jini ba. Jinin da ake nufi wanda yake kwarara yayin da aka yanka, domin shine wanda dama Larabawa sukan yi. Yayin da ake yanka dabba sai su kawo kwano ko ƙwarya, ba za a bar jinin ya zuba a ƙasa ba, sai a tara. Idan aka tara sai a shanya shi, in aka shanya shi sai kuma a je a ɗora shi akan wuta. In aka shanya shi wato ya zamanto sai a ɗora shi akan wuta, sai ruwan ya tashi sai ya zamanto sandararre, sai su rinka ci. Wani lokaci ma su haɗa shi tare da wato gashin raƙuni, musamman lokacin da ake yunwa. In ana yunwa yawanci sukan ci, sukan yi wannan lokacin babu isasshen abinci. To wannan haramun ne. shi ma yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kam na same shi haram. Sai kuma na biyu kuma sai naman alade. Alade shine mun san shi dai. Naman alade ya hana da kashi, ya hada da kashinsa da kitsansa dukkan wani abu wanda yake na jikinsa, naman sa shi ma haramun ne. Aw fisqan uhilla li ghairi llahi bihi. Na hudu shine dukkan naman da aka yanka sunan wani Allah yayin da aka zo yankan sa, ko aljan ko gunki ko wani abu wanda ake bauta ma ba Allah ba, ko kuma a ce an ki a yanka sunan Allah akai, ba za a ambaci sunan Allah akai ba saboda neman yardar aljan ko saboda neman yardar gunki. Shi ma wannan yana daga cikin shi ma fisqan ne. Al-fisqu, abinda ake nufi da al-fisqu shine al-khuruj an shay, fita daga cikin abu. To a shari'a in aka ce, in aka ce abu kaza fasikanci ne, ana nufin fita daga imani ko kuma fita daga da'ar Allah. Fita daga imani shine kafirci, kafirci fasikanci ne dan fita daga imani. Haka zalika sabo fasikanci ne dan fita daga bin Allah ne. To dukkan nama da ba a yanka sunan Allah akan sa ba fasikanci ne dan fita daga bin Allah ne, saboda a ciki akwai rashin godiya ga Allah, yayin da Allah shine ya baka wannan dukiya, kuma shine ya sallada ka akan wannan dabbar. Allah ya huwa kadhalika sakharna halakum litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkuru. Allah ya ce haka muka hore waɗannan dabbobi gare ku, ka ga raƙumi da girman sa, amma a soke shi ya zama to ya fadi him saniya, ka ga an ja igiya an kayar da ita an yanka ta, Allah ya hore ta gare mu. Mutum yana da hankalin da za su zai taso zai wato za su mayanka abin da mahauta, za su hada karfi su yi wannan. Su ga dabbobin ba su da hankalin, Allah bai ba su wannan dafa wannan tunanin ba, yanda za su hada karfi su hana mahauci ya kama daya daga cikin su. Su ba za su yi irin wannan shawarar ba. Ko an taba gani sun yi shawara sun ce za su tare kansu ba za yanda za a daina yanka su. To Allah ya hore su gare mu. To bayan Allah ya hore waɗannan abubuwa, kuma gashi Allah shine ya faɗa, shine ya halitta mana su. Wa min al-an'ami hamulatan wa farsha, ya halitta mana wato ya halicci daga cikin waɗannan dabbobi na gida wanda ake dora kaya da kuma wanda wato ake cin naman su, waɗanda suke kanana, wato kananan dabbobi din, ya hore su gare mu. To bayan Allah ya hore su, sai kuma ka je ka kira sunan wani Allah yayin da zaka yanka abinda Allah ne ya baka, Allah ne ya sallada ka akan su, amma sai ka je ka kira sunan wani Allah, wannan shine ainihin butulci, shi yasa aka kira shi al-fisqu. To a kowanne daga cikin waɗannan akwai illar hani, wanda yake nuna hikimar shari'a, cewa Allah idan ya haramta abu yana haranta shi ne, akwai hikima a cikin haramtawar da yake, kamar yadda idan ya halatta abu akwai hikima a cikin abin da yake, sabanin abin da mushrikai suke. Muna gani yadda ayoyin nan suka nuna mana cewa hal inda kun min ilmin fatukhrijuhu lana, kuna da wani ilimi da za ku fitar mana da shi akan cewa Allah ne ya haramta wannan? Babu wani wato hikima a cikin haramtawar, wanda za a domin na farko dai ga at-tahakkum, kun zo abubuwan da suke kama da juna kun rarraba su a cikin hukunci, kun ce wannan halal ne wannan ko ba halal bane. Idan ya zamanto haka ya halatta ga maza bai halatta ga mata ba, idan kuma ya zamanto haka to kowa zai iya ci. Duk wannan ba bisa wata hikima wanda yake za ku iya bayarwa ba, dan Allah ya yi musu kalubale. Kun kuwa da wani ilimi ku kawo, da ya zamanto kan cewa ba su kawo ba, Allah ya ce kawai zato kuke bi kuma kuna yankan magana ne kuna faɗinta. To shi ko Allah abin da ya haramta akwai hikima a ciki. Na farko mu duba almaita. Waɗannan guda uku da mushi da jini da naman alade, Allah ya ce fa innahu rijsu. Wannan damir din na alha, waɗansu sun ce yana komawa zuwa ga naman alade. Naman alade rijsun ne. Amma a zahir shine kan cewa wannan damirin yana komawa zuwa ga abubuwa guda uku din nan. Domin ayat ta zo ne ta faɗa abubuwan da suke haramun da kuma illar da yasa aka haramta su. Saboda haka ba zai yiwu ba shi na ƙarshe an faɗi illarsa shine fasikanci, ya zamanto su kuma wannan ba faɗi illar, ya zamanto kawai ɗaya aka zaɓa a cikin guda uku aka faɗi illar haramci, sauran biyun kuwa ba faɗi illar haramcin su ba. Don haka wannan fa innahu ay fa innal madhkurat, ko kuma fa innal madhkur, abinda aka ambata din nan to rijisun dauda ne, wanda yake shine al-azhar, shine abin rinjayarwa wajen malam, wajen waɗansu daga cikin malamai, kuma shine rajihi a bisa fahimtar mu insha Allah. Ar-rijis, abinda ake nufi da ar-rijis shine dauda, da shi yasa ake ce ma kuma najasa ita ma ta ake ce mata rijis. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje ya tsuguna zai bayan zai biya bukatarsa yayi bawali sai nemi a kawo masa yace itini bi talatati ahjar yace ma Abdullahi ibn Mas'ud kawo mun wato hoge guda uku sai ya kawo masa ɗan duwatsu guda sai bai samu ba sai ya kawo masa dutse biyu da kashin dabba sai ya jifa da kashin wannan dabba kashin jaki ne yace innahu riks wannan dauda ne riks da rijis ma'anarsu duk daya dauda ne ma'ana na jasa ne to saboda haka an sifanta waɗannan abubuwa da cewa su najasa ne wato illar hanun illa haramcin su shine abin da ke cikin su na dauda na abin da yake wato kyama na kazanta na farko dai ita wato shi dai mushe idan ya mutu musa abin da yake faruwa da shi daga zarar abu ya mutu shikenan za ka ga ya soma doyi ya soma wari wanda yake wannan warin ya daga cikin wannan kazantar ya daga cikin wannan dauda kuma yanzu gashi ilimi ya nuna kan cewa irin waɗannan dabbobi sune za ka ga kan cewa suna da kwayoyin cuta dan haka wato ko dan haka masu wato ilimin likitocin dabbobi ba za su baka kaci irin wannan ba sai an ce an je ko da ba su imani da shari'a ba sai su ce sai an je an fede an ga me yasa ta mutu dan ta yi wata cuta ce wanda da haka kai ma wannan cutar za ta biyo ta same ka domin akwai waɗansu kwayoyin cuta da su ne suka kai ta lahira saboda haka su ma sai su zo su shiga cikin jikinka su sanya maka cuta saboda haka aka wannan yana ya dace da kan cewa haramta mana cin wannan saboda abin da ke cikinta na wato illa da cuta wanda yake mabubbugar wannan cutar shine na wato dauda da kuma kazantar da ke cikin mushi na biyu jini wanda yake aka tattara shi jini wanda yake na mai kwarara yana daga cikin jini mai kwarara wanda dazuban ambata ba shine wanda yake zaka ga aje a yanke jijiyar raƙumi ko saniya sannan sai a tare jinin ba za a iya yanka dabbar ba amma sai aje sai a yanke jijiyar sai jinin ya sha kwarara ya kwarara sannan sai a ɗebi toka sai a saka dan jinin ya tsaya sai a wannan jinin shima sai aje a bararraka shi sai a rinka cin sa haka to duk suna yin wannan to shima jini rijisun shima dauda ne saboda abin da ke cikin jini na kwayoyin cuta wanda yake yayin da ya zama to ya fita daga jiki ya kwarara to dukkan wani amfani da ke cikin wannan jinin ya baci ga mutun dai saboda haka sannan kuma akwai wata illa wanda ba lalle ne ilimi ya bayyanar da shi ba amma kuma shari'a ta tabbatar da shi da kuma hukunci na ɗabi'a shine kan cewa shan jini yana kawo ke kasar zuciya da rashin tsoro da rashin wato zuciya ya zamanto kan cewa wani abu ya razana ta saboda haka duk abin da za a faɗa ma na wa'azi da ban tsoro na alkur'ani ko gizo mutum ba zai yi ba shan jini yana kawo wannan saboda haka kazantar da ke cikin jini ita ce take kawo wato kazanta ce ma'anawiya ai kazanta ce wadda take tasiri ma'anawi ba tasiri wanda yake na cuta dan ta yi mutum ya tsira daga cutar kamuwa da cutar wato jiki ba amma zai iya kamuwa da cutar zuciya cutar ruhi wadda ta fi tsanani ta fi muni dan ita wannan cutar ba za ka je asibiti a baka panadol ka sha ka samu magani daga cikinta ba cuta ce wadda yake sai ka gama rayuwarka baka samu maganinta ba dan ta sai watakila wannan ne zai zamanto sanadiyar kafirci a cikin zuciya kafirci ko ba za ka je asibiti ka ce ga clinic da ake maganin kafirci ba ko ake maganin munafunci ko ake maganin kekasar zuci ko ake maganin rashin tausayi abu ne wanda yake idan Allah ya cire wannan daga cikin zuciyarka to sai illa masha Allah haka zalika na uku lahma khinzir naman alade shi ma naman alade dauda ne yanzu ilimi ya tabbatar da kan cewa akwai cututtuka akwai kwayoyin cuta da ake cin su da ake samun su daga naman alade ya ma ake ce mata tiniya wace ce wanda da suke biology da sun sani ana samun wannan kwayoyin cutar da yake sanya cuta wanda yake a cikin naman alade yake sanya wannan cutar banda wannan kuma kazantar da ke cikin alade tana kawo tasirin cuta wadda ke ita ma ma'anawiya daga cikin wannan shine wato fitsara da rashin jin kunya, da rashin jin kunya. Mai cin alade bai san kunya ba, mai cin alade bai san kishi ba, saboda haka mai cin alade bai damu ba a gabansa a izina da matarsa, sai ce shi daɗi ma yake ji. Bai damu ba a izina da ƴarsa ko da ƙanwarsa a gabansa, bai damu ba. Cin alade yana sa wannan, cin alade yana sa wannan, kamar yadda malaman tabi'a suka tabbatar. Ko muna gani din a cikin alamar wanda suke yawan cin alade din, akwai misali wanda yake ni dai na jijji su ma na ayyanannu wanda yake sun shahara da cin alade, kuma za ka gansu din wato tamkar aladen suke, saboda mutum ya tasirantuwa da namansa. To kamar yadda alade yake dauda, haka zalika wanda yake cin namansa shi ma haka zai zamanto. To kun ga ya dace, akwai hikima a cikin haramta waɗannan. Shi ku na ƙarshe, wato wanda yake shi ne abinda ba ambaci sunan Allah wajen yankansa ba, Allah ya ce wannan fasikanci ne, wato fita daga da'a ne, ai abu ne na aikin fasikanci, na aikin fita daga da'ar Allah, domin akwai butulci ga Allah. Shi ne Allah ya yi maka ni'ima, ka butulce mata, har ma kana kyama, kana kyashinka ambaci sunansa a kan dabbar da za ka yanka, bayan kuma shi ya baka, shi ya hore ta gare ta. To butulci kuwa abu ne wanda yake hatta a cikin jahiliya suna neman tsari daga gare shi, saboda duk wanda zai zamanto butulu ga Allah jalla wa ala, to shine kuma zai zamanto butulu ga mutane. Wanda kudi yake butulu ga mutane, mutane ba sa son mu'amala da shi, ba wanda zai so ya mu'amala da wanda bai san ma'arufi ba, wanda bai san an yi masa, an kyautata masa ba, ya ji dadin an kyautata masa, ya nuna jin dadin an kyautata masa, to wannan ba mutum bane a cikin dabi'ar tsakanin mutane. To balantana kuma wanda ya yi ma Allah wannan, saboda haka waɗannan abubuwa guda uku sai ya zamanto kan Allah ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa babu abin da nake samu haramtacce sai waɗannan abubuwa guda uku. Wannan a cikin sura ce makkiya, wannan bai hana bayan an zo Madina a waɗansu abubuwan suka zo wanda aka ƙara tabbatar da haramcinsu ba, waɗansu sun yi tamassuki da wannan, suka ce wannan su ne kaɗai haramu, duk sauran nama halal ne. To amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta waɗansu abubuwa daga baya, daga ciki ya haramta cin naman jaki na gida a ranar yakin Khaibar. Jaki ya haramta cinsa. To waɗansu suna cewa menene illar, waɗansu suka ce illar saboda cewar shi ne abinda ake amfani da shi ake ɗora kaya a kai, saboda haka idan aka halatta wa mutane su ci, to sai ya zama to kanta mutane sun rasa dabbar da za su rinka ɗora kaya, ba wai don illar a jikin naman jakin ba ne. Amma hadisin Abdullahi ibn Mas'ud ya nuna kan cewa illar shi ne kan cewa shi ma namansa najasa ne, saboda haka shi ma illar da ke cikin najasa ɗin tana tare da shi, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta kashinsa da cewa fa innahu riks, najasa ne. Saboda haka don haka aka haramta cin naman alade, haka zalika Annabi sallallahu alaihi wasallam naman jaki na gida banda jakin dawa, haka zalika Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kulli dhi nabin min as-siba wa dhi mikhlabin min at-tayr, dukkan dabba mai fika, dukkan wato dabba mai farauta da fika, shine kamar zaki da damusa da mage da kare da gafiya tana da fika kwarai, gafiya ko tana da fika, kuma siba ne tana cin nama, to saboda haka ita ma ce nan bata ci, a'a wajen kaza daban ce, jallala kaza mai cin abin nan wannan daban ce, asali kaza bata ci. To na'am, dukkan kulli dhinabin min as-siba haramun ne, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta. Har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta kamar abinda Allah ya haramta ne, kada wani ya ci ya koshi yana miƙe akan shimfidarsa yace shi ya karanta littafin Allah, abinda kawai ko gani ko karanta littafin Allah, abinda kawai yake haram a cikin littafin Allah shi za ku haramta. To yace abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta kamar abinda Allah ya haramta ne, sannan yace to ku tafaɗa ka ku ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta cin dukkan wato dabba mai farauta mai fika da kuma dukkan tsuntsu wanda yake shima wanda yake mai kaifin wato farci shine kamar irin su shirwa su hankaka su shahu waɗannan da su nikiya duk waɗannan su ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta cin su kun ga baya cikin wannan annan ya ce kullu ajidu fima uhiya ilayya muharrama waɗannan su ne kadai suke haramu to amma daga baya kuma waɗannan da suka zo za a ce an saba qur'ani a'a wannan ba wani abu bane illa takhsis akai na abin da yake aka ce ko ya nuna kan cewa dukkan sauran waɗannan bil mafhum in ba waɗannan guda hudun ba halal ne to daga baya aka cikin waɗanda aka halatta din sai aka yi takhsisin waɗansu aka fito da su daga cikin da'irar halal aka yi cikin da'irar haram bisa umarni na mai shari'a salawatullahi wa salamuhu alai dan shi ne yake da sultani daga Allah kan ya isar da muradin Allah wajen halalci da wajen haramci kungulu ba za a iya cinta ba saboda ita ma tana daga cikin abin ita ma tana da farci sannan kuma ita ma cin mushe take ba kuma ba wai kan cewar ta kan ci abin da bai ba mushe ba ita dama asali abincin ta din dama mushe ne jallala ce to haka zalika an haramta al-munkhaniqa dabba da aka shaƙe har ta mutu wal mawquda da wadda aka dake ta har ta mutu wan nafiha da wadda aka soke ta har ta mutu wal mutaraddiya da wadda aka jeho ta daga tsauni daga tudu har ta fadi ta mutu shine kamar wanda yake za a sa mata lantarki in aka sa mata lantarki sai ta sama ta fado ta mutu da kuma wa ma akala sabo da wadda wato zaki ko kura ta ci kamar dabba kamar barewa ka je ga barewa zaki ya farke cikin ya tafi ya bar sauran jikin kace to ga nama saboda haka kace zaka ci sauran wannan ita ma haramun ce illa ma zakaitu sai wanda aka yanka daga cikin waɗannan su ne wanda yake kamar yadda muka gani a cikin suratul maida bata zamanto in an kyale ta an riga wato an riga an kai an wato ba a kai ta zuwa ga makasa ba yanda zai zamanto kan shine ya zamanto an hanjinta ya fito ko kwakwalwarta ta fito ko fargon kashin bayanta ya karye har ya fito amma kamar wanda aka kawai karya ta ko kuma kawai tana dingishi aka samu aka yanka daga cikin waɗannan jinsin waɗanda aka shaƙe ko aka doka ko aka caka ko aka jeho daga sama ko kuma dabba ta cita wato ta yi mata rauni in dai wanda yake bata kai ta zuwa ga makasa bane idan har aka yi bismillah aka yanka za a iya ci amma in ya kai ta ga makasa ba za a iya cinta ba to su ba kun ga alqur'ani ya ƙara ilhaqin waɗansu daga cikin abubuwa da suke haramun to duk cikin waɗannan a cikin halin ihtiyari ne halin zaɓi amma duk wanda ya zamanto yana cikin halin larura al-larura shine mutum ya zamanto yana bukata matsananciyar bukata al-iftirar shine tsananin bukata wanda idan bai samu biyan wannan bukatar ba ransa zai halaka ko cuta za ta same shi ko gabarsa za ta mutu ko wani amfani na jikinsa zai salwanta wannan shine abin da ake nufi da zarura wato salwantar rai ko salwantar lafiya ko salwantar amfanin gaba ko salwantar ita kanta gaba din kamar alal misali kana cikin jin yunwa ta yi tsanani idan ya zamanto kan cewar baka samu abinda zaka ci ba to kana da alamar kana cutar alsa za ta tashi kaga ka rasa lafiya to wannan hali ne na larura sanin kana cikin halin larura ko baka cikin halin larura shine ake ce mata haqiqul manaf shine abu na ilimin fiqhu da kake bukata rayayye kake bukatar ka san cewa wannan hukunci ya hau kanka ko bai hau kanka ba dole ka sami ilimin yanda zaka hukunta kanka akan wannan sai ka koma zuwa ga fatawa ka tambayi malamai kan cewa ga halin da nake ciki ya halatta na shiga cikin halin larura wannan larura ce to idan ka shiga cikin larura to ya halatta ka ci daga cikin abubuwan da aka haramta zaka iya cin almaita zaka iya shan jini domin halin larura ne zaka iya cin naman alade zaka iya cin wanda majusu ya yanka wanda dan buri ya yanka gugunkin sa zaka iya ci bisa halin larura to amma kamar kaida ta malamai ta ce ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ana iyakance larura da gurgudanta kada abinda bai kai larura ba kace larura ne, kada abinda bai kai larura ba kace larura ne. Dan haka tahqiqul manaf tabbatar da cewa wannan abu larura ne ko ba larura ba, wannan nau'i ne na ijtihadi, ba ijtihadi na kasancewa larura tana halatta wannan ba, a'a na kasancewar wani yana cikin larura, ni ina cikin larura, wani kuma baya cikin larura, wannan ijtihadi ne, nau'i ne na ijtihadi, wanda idan ka fahimci halin da in ka fahimci abinda malamai suka ce kai kanka zaka iya yin wannan ijtihadi, in kuma kai in kuma ya zama to ba zaka iya ba, to sai ka mayar da shi zuwa ga malamai ka sifanta halin da kake ciki, ga halin da nake ciki, ga halin da nake ciki, wannan larura ce da take halatta mun na cinama, to zaka iya ci. Kuma aka kayyade larurar da kan cewa ghayra baghin, ba wanda yake wato me aka kayyade halin da aka halatta ci din da kan cewa ba wanda sabanin wanda yake albazi shine mai yin bagyu, mai yin mai shiga haƙƙin waɗansu, kamar mutumin shine waɗansu suke fasara da kan cewa kamar mutumin da yayi tafiya domin fashi da makami, wannan albazi ne, ko kuma mutumin da ya dauki makami yake yaƙin yake yaƙi da musulmi, wannan albazi ne, ba za a halatta masa wannan ruksar ba, koda ya shiga cikin halin larura ne ba za a halatta masa ba. Wala adin, ba kuma mai wuce iyakar shari'a ba, mai yin laifi, mai yin laifi yayi wannan abin ne ba dan Allah ba dan dabara ce kawai ya kawo, ba dan larura din ba, so yake ya halatta ma kansa abin da Allah ya haramta masa, to wannan yana daga cikin al wato al-i'tida. To Allah ya ce Ubangijinka Ghafurur Rahim, mai rahama ne mai jin kai. Kun ga a can a cikin suratul Maida, yayin da a cikin suratul Baqara da Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun innama harrama alaykum al-maytatu innama harrama alaykum al-maytatu wad-dama wa lahma al-khinzir aw ma uhilla li ghayri llahi bihi وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا آد فلا إثم عليه سيأتي إن الله غفور رحيم شان ديكي خطابي نيدا أكي مؤمني في الله يتو الله غفور رحيم أما أنا ديكي أنك وش نيدان أي قهلو بليغ مشركي أنا كان جاتو غافا أبن دا الله يحرمتا سي الله يتي تو أما أكوي حالن دا ذا كوش كتكين حالن لرورة دا ذا أحل التاموك ونا أبن دا الله يحرمتا دان أنونا كان شوا شريع واتو دان أنونا شوار ita shari'ar ta Allah mai sauki ce, mai kula ce da bukatar ku, sai aka dangana wato gafarar da rahamar ya zuwa ga Ubangijin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda shine ya bashi shari'a, wato kamar aka ware mushrikai da cewa shi ba Ubangijin su bane, min babi Allahu waliyul ladina amanu Allahu waliyul ladina amanu da kuma wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut, Allah shine waliyul mu'minai suka kafirai auliya su ne gumaka, to sai aka ware su, aka ware mushrikai, aka ce fa inna rabbaka ubangijinka da ya maka wannan shari'a mai gafara ne mai jin kai, saboda haka ya sanya shari'ar tasa a gare ku ya ku mu'minai mabiya wannan annabi da ubangijin sai bashi wannan shari'a, ya zamanto kan cewa wato ya ba ku fusha, ya ba ku yalwa, ya ba ku sauki, wanda yana daga cikin gafarar sa, yana daga cikin kuma rahamar sa. Na'am.
Wa 'alallazina hadu harramna kullabi ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما أبلغ ظهورهما أو الحوايا أو ما اصطدق بأرض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
الله يجزي وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر wadan akan wadanda kuma suka yahudantu suka zamanto wato akan yahudawa harramna kulladhi dhufrin mun haramta musu dukkan abin dukkan dabba mai farce ana nufin raƙumi kenan da kuma irin ga raƙumi da irin sujimuna wato dukkan abin da yake ba saniya ba dabba mai kofato ba daga cikin dabbobin gida wa min albaqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma daga cikin naman saniya da kuma naman tumakai harramna alaihim shuhumahuma sai muka haramta musu kitsansu wato kitsan dabba a kitsan saniya da kuma kitsan wato alghanam sune awaki da tumakai illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai kitsan da yake kashin gadan bayan su shine yake sai dai kitsan da yake akan kashin gadan bayan su kitse da yake lulluɓe da ƙashin gadon baya, ka san ko in ana so a san cewa dabba wato mai tsokaci dama za a zo a kama ƙashin bayan ne a ji, in an ji da ɗan kitse a wajen wato mai ni'ima ce kenan. To wannan kitsen aka halaka, wannan an haramta musu. Amma in ban da shi dukkan sauran kitse a jikin shanu, a jikin saniya, ko a jikin rago, ko tinkiya, ko taure, ko akuya, haramun ne ga Yahudawa. Awil hawaya, ko kuma kitsen da ya lulluɓe namun, wato namun a kayan ciki, wato kitsen da yake lulluɓe na kayan ciki, kamar kitsen da ya lulluɓe tumbi, za a ga ai tumbin abin nan rago, idan aka ci, in aka cire sai ga daga yana wannan kitsen ma shi yafi komai daɗi wajen yin kaki ne. To wannan wannan an halatta musu shi. Aw mahtalata bi azm, ko kuma kitsen da ya cakuɗa da kashi, shi ma wannan an haramta musu shi. Shine kamar kitsen wato abin nan, shine kamar kitsen da ya lulluɓe wato kuturin dabbobi din. Zalika jazainahum bi baghihim, wannan haramtawa da muka yi ma Yahudawa abin nan, da haka mun sakanta musu da shi ne, bi baghihim, saboda zalunci da suka kasance suna aikatawa, wanda aka ambata mana a cikin suratul nisa. Wa inna la sadiqun, kuma lallai mu, inji Allah, mu masu gaskiya ne a cikin abin da muke labartawa da kuma a cikin abin da muke yi na alkawari. Allah nan sai ya ruba ya bi yadda abin da ya haramta a cikin shari'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da yake haramtacce a cikin shari'ar ahlul kitab, domin isa matuƙa wajen raddi ga mushrikai, don a nuna musu su ne wararru, su ne aware, su ne wanda suke abin da suka haramta bai dogaro ga wani littafi na Allah ba, wala wani saƙon wani annabi. Sai Allah ya nuna abu, to in kuma musulmi a cikin abin da aka yi wahayi na Alƙur'ani, babu haram sai waɗannan abubuwa guda huɗu. Yahudu kuma ga abin da muka haramta musu. Saboda haka kun ga duk a cikin waɗannan, da abin da aka haramta ma musulmi, da abin da aka haramta ma Yahudu, babu irin jinsin abin da mushrikai suka haramta ma kawukansu, domin a nuna kan cewa abin da suka haramta musu bai dogaro zuwa ga wani addini wanda yake addini na gaskiya ba. To nan an ambaci cewar an haramta ma Yahudawa cin naman raƙumi da kuma duk abin da ya kama da raƙumi, na kamar wato shi ne kamar irin su jimina. Amma an halatta musu cin naman saniya, an halatta musu cin naman wato awaki da tumakai. Amma a ciki kuma, dan Allah ya takura musu, dan Allah ya tsananta musu, sai ya ce a banda kitse. So da haka a haramta wa mutum kitse, kaga kenan wani juz'in naman zai dole ya tafi, don wani kitsen ba za ka raba shi da nama ba, sai kayanki nama. Kaga wannan akwai takura a ciki. Shi kansa aikin dabbar, shi yasa wato kosha naman Yahudawa yake da wahala, sai masu tsanani wajen bin addinin suke yi. Don haka su kake ganin kan cewa akwai abin nan wurin yankan naman su, wuri ne daban da malamai wanda suke zuwa su tabbatar an bi doka at-taura. Akwai tsanani a ciki, saboda sun tsananta wajen saban Allah, Allah ya tsananta musu wajen bin Allah. Bin Allah ya zama to mai tsanani a gare su. Don haka abincinsu yake da tsanani, yake da wahala samu. Shi yasa in ka je gari wanda yake kan rasa inda zaka ci naman halal, gari ne na mushrikai, sai ka ji akwai mayanka, sai Yahudawa je ka sai namanka, baki alaikum, kada ka wani damu, domin su mu an sauƙaƙa mana bisa tsanantawar da aka yi. In dai suna bin dokar at-taurati, to ka je ka ci naman su, ka je ka sai nama a wajen su. Haka gidan abinci, inda aka ce in baka samu irin ɗakin abinci da ake cewa halal restaurant din nan ba, sai kaga an ce ko sha abincin Yahudawa kenan, je ka ci. Saboda naman su in dai an yi shi bisa shari'ar su ne, to ya tabbata ya yi muwafaka da shari'ar musulunci da ma ƙari wajen tsanani. Saboda haka su, domin su abinda aka haramta musu an tsananta musu a cikin haramci. To dan haka a cikin kitsen duk kitse ya haramta a gare su, sai jinsi guda uku wanda shine kadai ya halatta gare su, shine kitsen da yake kashin baya, da yake kan kashin bayan dabba, da kuma kitsen da ya lulluɓe kayan ciki, da kuma kitsen da ya haɗu tare da kashi, shine kamar kitsen wato kuturi. To Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi ma Yahudawa haka ne saboda wato wuce gona da irin su da suka yi, kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katira wa aklihim riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalun nasi bil batil. Ga abubuwan da ya faɗa, ya ce saboda zalunci na ahlul kitab muka haramta musu dada dan abubuwa da zasu ci halal a gare su wa bi saddihim an sabilillahi katira da hana mutane bin tafarkin Allah hana yawan hana wasu da suke ga mutane su bi hanyar Allah shine suka kokarin da suke tayi su koye sufar annabi sallallahu alaihi wasallam wa aklihim arriba da cin riba da suke yi wa aklihim amwalan nasi bil batil da cin dukiyoyin mutane ba da bisa ƙarya shine rashawa cikin addini kawo kudi a baka fatawa sauran mutane mu ce musu haram amma kai in ka kawo kudi sai mu ce maka halal ne to kaga wannan kudin da aka bayar shine aklu amwalin nasi bil batil al-aklu bid-dini kenan ci da addini yahudu sune zigi haka duk malami da yake ci da addini to ya zaman to shi ma ya koyi yahudawa yahudawa sune limaman sa Allah yace wa inna lasadiqun wannan yana da kamar yanda Allah ta'ala yake cewa qul sadaqallah ce ne Allah yayi gaskiya wajen bayanin hukuncin sa sai ga Allah yakan faɗi wannan na'am
فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَعْثُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ
فَإِن كَذَّبُوكَ إِذَن سُكَ قَرِيَتَا كَيَا رَسُولَ اللَّهِ فِيمَا جِئْتَ بِهِ أَكَانَ أَشِكِنْ أَبُنْ دَ كَزُو دَشِي فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ تو چه نه أوبنجيجينكو ما أبوچين رحمة ني مي يلوا مي جيرمن رحمة ما أبوچين رحمة چه مي جيرما ya wato ta hanyar bai muku hukuba bai muku bai gaggauta yin hukuba a gare ku ba sai hakuri ya kyale ku la'alla wadan sun ku za su tuba kaga wannan rahama ce ta Allah su mutane suka karyata annabi sallallahu alaihi wasallam amma mai hukun ya halaka su mutu a cikin kafirci sai ya saurara musu Allah madaukakin sarki ya sanya suka tuba suka shiga cikin addinin musulunci to wannan rahamar Allah ce wala yuraddu ba'suhu anil qaumil mujrimin kuma wato tsananin Allah ba a kawar da shi jabarin mutane waɗanda suke mujirmai ai wato Allah kamar nan bai ce tunda makami ne na akwadaitar sai aka fara kwadaitarwa amma kuma Allah ko yaushe ya kwadaitar kuma baya kyale mutane su sakankance sai kuma ya tsoratar da su din yayin da mutum aka tai masa kwadayi ake ta gaggaya masa kikkiawa sai ya sakankance ce a ai ba komai Allah mai jin kai ne ai za mu samu rahama to shine sai kuma Allah ya biyo da fadan a janibin tsananinsa i'lamu anna allaha shadidul iqab wa anna allaha ghafurur rahim nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-adabush shadid huwa al-adabul alim kai ka bama bayina labari cewa ni mai gafara ne mai jin kai kuma azabata azaba ce mai radadi to nan zai ce qur rabbukum dhu rahmatin wasi'a wa la yuraddu ba'suhu ai kamar yace ne wa rabbukum dhu ba'sin kuma ubangijin kuma abucin damka ne tsanani ne wala yuraddu ba'suhu damkar fa kuwa ba a kawar da ita ga mutane mujrimai yayin da Allah madaukakin sarki ya wato ya dimki mutane da saboda zaluncinsu to babu wanda yake yaraddun wannan wala yuraddu ba'su anil qaumil mujrimin kama kuma yanda Allah ta'ala yake cewa inna akhdahu alim kaza wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura haka damkar ubangijinka take idan ya danki wato alqaryatu rukun Allah damkarsa alimun mai tsanani ce shadid wato mai radadi ce mai tsanani saboda haka wannan babu abunda wato annabi sallallahu alaihi wasallam ake nuna alqur'ani yake nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake da mallaka da zai ba mutane tsoro da shi illa wannan ya ba su tsoro da tsananin Allah da sifarsa ta wato da hukubar Allah da kuma sifarsa ta kan cewa shi ne tsananin karfi ne ko mai tsanani ne wajen azabarsa idan yayi azaba da kuma kwaitar da su da sifar Allah ta jin kai da rahama domin mai hankali yayi tunani ya ga wannan ya karba ba abinda ake da iko da shi alhamdulillah alaikum assalam haka zalika duk wani mai wa'azi ba ka da ikon wani abu illa kai gargadi ka kuma yi bishara shikenan to abinda aka yi kenan ana sun kareta kai ya rasulullah to ka gaya musu kan cewa to ubangijinku ya ku mushrikai da ku kareta ubangijinku ne zu rahmatin wasiya kada ku dai tsona daga gare shi kada ku dauka cewa kareta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuka shikenan shine karshe ba za ku samu mafita ba a'a Allah mai yawan rahama mai yalwar rahama ne zai iya karban tubanku ya daga cikin rahama sai karbi tubanku idan kuka dawo kuka daina kafircin ku daina karyatawa sai Allah ya karbe ku in ku ba ku yi ba to mai tsanani ne fa kuma tsananinsa ba a kawar da shi ga mujrimai mafhumin wannan tsananin Allah ana kawar da shi ga wanda ba mujrimai ba sune waɗanda suke mu'minai
فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين
الله يكفي سيقول الذين أشركوا waɗanda suka yi shirka za su ce maka lau sha Allahumma ashrakna da Allah ya so da ba mu shirka ba wala aba'una iyayenmu ba da ba su shirka ba wala haramna min shay da kuma ba mu haramta wani abu ba wato shirkar da muka yi da haramta abubuwan da muka haramta ai Allah ne ya so kadhalika kazzaba alladhina min qablihim kamar yanda waɗannan suka ƙaryata haka waɗanda suka gabace su suma suka ƙaryata hatta zaqu ba'sana har sai da suka dandana azabar mu qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana ce ne musu shin kuna da wani ilimi da cewar Allah ya yarda da shirkar da kuke ya yarda da haramtawa da kuke ba da sultani ba fatukhrijuhu lana ku fitar mana da ilimin ai wato ba ku da shi dan gwale su ne tunda ba su da shi sun san an amsar shine ba su da shi in tattabi'una illa dhanna ba ku dai ba ku abin komai a cikin wannan abin da kuke fada illa dhanna sai zato in antum illa tahrusun kuma ku ba ku yin komai sai yanka kawai kuna fada ba da hujja ba qul falillahi albaligh hujjatul baligha ce ne to hujja mi isa matuka wajen hujja mi isa matuka wajen sha'anin wajen lamarinta to wannan matabbaci ta tabbata ga Allah jalla wa ala walau sha'a lahadakum ajma'in lalle da Allah ya so da ya shirye ku gabaki ɗayan ku wannan wato Allah yana inkari ga mushrikai ne akan hujja da kaddara da suke yi wato suka ce ai da Allah ya so da ba mu shirka ba da muka shirkar dan me zaka zo ka ce mu daina shirka inda Allah ya so ai ba zai ba mu bi ba tunda ko Allah ya kyale mu muka shirka to kenan Allah yana so dan haka dan me zaka hana mu kuma wannan abin da muka haramta muka ce mun haramta ba kuma wannan da Allah ya so da ba mu ba iyayenmu ba da basi ba da haka dan me zaka yi mana inkari duk wanda yake hujja da kaddara hujjarsa ita ce hujja marar asasi shi yasa Allah ya ce falillahi alhujjatul baligha Allah shine mai hujja don ba wanda duk wanda ya hujja da kaddara yayi ta naƙudu duk wanda ya hujja da kaddara yayi ta ya rusa kansa domin yanzu kamar su sun yi hujja cewa suka ce ai da Allah ya so da ba mu shirka ba to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai da Allah ya so da ban ce ku daina shirka ba na ce ku daina shirka kun ce dan me zan ce ku daina shirka to ni ma da Allah ya so da ban fada ba tunda me fada Allah ya so kenan saboda ku kun ce tunda kun yi Allah ya so to ni ma tunda nace ku daina Allah ya so saboda haka kenan Allah ya so na ce wato Allah ya so ku yi Allah ya so kar ku yi wannan zai iya yiwuwa a hankali Allah ya so ku shirka kuma Allah ya so kar ku yi shirka tunda nace kar ku yi kuma da Allah ya so da ban faɗa ba saboda haka Allah ya so ne ce kar ku yi kenan dan haka Allah ya so kada ku shirka ku kuma kun ce da Allah ya so da ba mu shirka ba saboda haka Allah ya so mu shirka haka suke cewa dan haka ba wanda zai hujja da kaddara sai wanda yake hujjatuhu wato hujjatuhum dahibatun inda rabbihim kamar yadda Allah ya ce hujjarsu wato rusassa ce wajen ubangijinsu kamar mutum ne ya zo ya kashe ɗanka sai kace ya haka zo kai wallahi haka Allah haka Allah ya so to dan haka bari ni ma in kashe ka ni ma sai in ce haka Allah ya so kada ka kashe ni dan me za ka kashe ni baka san cewa kisa haramun bane to kai baka san cewa kisa haramun bane da ka faɗa to ai ni Allah ne to ni ma Allah ne ko na kashe ka kaga shikenan babu shari'a kenan shi yasa ba a hujja da kaddara saboda shi nufin Allah ba wanda ya san shi nufin Allah ba wanda ya san shi shi yasa Allah nan sai ya ce musu kuna da hujja cewa da Allah ya kyale ku kai shirkar Allah ya so shirkar taku don kuna da ilimi akan wannan ku kawo mu gani ni ina da ilimi da Allah ya ce da Allah ya so in ce muku kada ku yi shirka, kuma nace muku kada ku yi shirka da Allah, ya nufi haka kuma ya so haka. Dalili na cewa ya so haka, yayi wahayi gare ni cewa ya so kada ku yi shirka. Ni ina da hujja, amma ku ku kawo hal inda kun min ilmin fatukhrijuhu lana, ni na fitar da nawa, ku kuwa da wani ilimi ku fitar da shi a gare mu. Saboda ba su da shi, sai Allah ya ce musu in yattabi'una illa dhanna, in tattabi'una illa dhanna, ba ku da wata hujja, kawai kuna ba ku abin komai sai zato, kuma kawai kuna yanka ne kuna fada. To ku zo ku ji abin da yake magana, qul falillahi al-hujjatul baligha, hujja ne isa matuka tana wajen Allah, cewa kaddara a wajen sa take, kuma shine kadai yake da ilimin abin da ya nufi, ba wanda ya san abin da Allah ya nufa, amma kuma Allah ya bayyana abin da yake so da abin da baya so. Saboda haka hujja tana wajen Allah, ya kama ka da hujja. Ya ce kayi baka yi ba, saboda haka yi maka azaba akan baka bi umarninsa ba. Ya ce kayi kayi, yi maka sakayya kamar yadda ya maka alkawari. Saboda haka hujja ta Allah ce, tunda ya aiko manzanni. Falau sha ala hadakum ajma'in, da Allah ya so da zai shirye da ku gabaki daya. To nan wajen ba an kawo dai wannan iradar bace da suke korewa da suke cewa mu ma da Allah ya so da ba mu shirka ba, nan kuma gashi ya ce da Allah ya so da ya shirye ku gabaki daya. Me bambancin wannan da wancan? Shine bambancin wancan nasu shine kan cewa sun ce irada Allah ji take da san Allah. Nan kuwa Allah ya bayyana cewa akwai nufin Allah, sannan kuma akwai abin da yake so. Shine Allah yana shiriya, yana san shiriyar ku, kuma ya bayyana mecece shiriyar. Inda ya so da sai shirye ku gabaki daya. Saboda haka wannan tabbatar da wannan iradar tasa ce, da kuma tabbatar da almashi'a, wanda muke ake kiranta al-iradatu shar'iyya. Mun yi bayanin wannan a cikin karatun mu na shekarun baya da suka wuce, cewa Allah yana da, wato Allah akwai nufin Allah, wanda abinda Allah ya nufi cewa zai afu, wannan ba wanda ya san shine a cikin lauhul mahfuz, ba wanda ya san wannan sai Allah. Kuma Allah yana da shari'a da ya saukar umarninsa da hannunsa, ku yi kaza dan ina son sa, ku bar kaza dan bana son sa. Wala yarda li ibadihi al-kufr, baya yarda kafirci, baya son kafirci ga bayinsa. Wa in tashkuru yardahu lakum, in kuka yi godiya ga Allah yana yarda da wannan, ya bayyana wannan. To wannan shine ya ba ku zabi, in kun so ku yi, in ba ku so ba kada ku yi, amma da ya bayyana muku, in kuka yi yana so, in ba ku yi ba baya so. Amma za ku yi ko ba za ku yi ba, wannan ilimin yana wajensa, ba wanda ya san wannan sai shi. Amma yana son wannan ko baya son wannan, wannan ilimi ne da ya baku, ya gaya muku. Saboda haka yana da hujja ne isa matuka. Amma waccan mashi'a tasa ta nufinsa, cewa waye zai shiryar, wane ne ba zai shiryar ba, wannan yana wajensa a cikin lauhul mahfuz, shine kada ya san wannan. Ya nufi Abubakar ya imani, kuma yana son imanin Abubakar dan ya umarci imani, kuma sayyidina Abubakar ya amsa imanin, ya amsa kiran yayi imani. Allah ya bi Abubakar bai imani ba sai da nufin Allah. Ya nufi Abu Jahal ya zama kafiri, Abu Jahal bai zama kafiri ba sai da nufin Allah, dan Allah ne ya nufa haka. Da Allah ya nufa da sai ya zama kafiri mumini, amma Allah ya nufi jahilcinsa, amma ya nufi kafircinsa, amma Allah bai yarda da kafircin Abu Jahal ba, bai yarda da kafirci ba na kowa ma, saboda baya son kafirci. Amma kuma duk wanda ya kafirci, bai yi kafirci ba sai da nufin sa ne, dan ba abin da yake fita daga cikin nufinsa, amma ba wanda ya san cewa abin da Allah ya nufa gare shi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi, ya Rasulullah, wannan abin da muke abu ne wanda an riga an gama shi ko kuma mu ne muke fara sa? Yake abu ne wanda yake an riga an gama shi. Sai kace dan me zamu yi aiki, dan me zamu yi aiki? Yace ku yi aiki, kowa an sauƙaƙe masa zuwa ga abin da aka rubuta masa, tunda baka san abin da aka rubuta maka ba. Kai ka so ka ce to ai shikenan, ai ni shikenan, ai ni an rubuta min tafewa, barin zauna in tafe. Wahayi akai aka gaya maka cewa an rubuta maka tafewa, ka sani? Dan me ba za ka ce an rubuta min arziki ba, ka dau hanyar arziki kuma ka gani ba za ka take da kai ga hanyar arzikin ba? Shi yasa aka ce i'malu ku aiki, fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu, kowa an sauke masa ga abin da aka halice shi domin sa. Sai ga wanda aka rubuta masa arziki, sai ga dinyan tana tafiya zuwa ga nan. Amma kada ka taba hujja da kaddara akan rashin bin Allah, dan baka da hujja, tunda baka sani ba cewa abinda Allah ya kaddara maka shine rashin bin nasa, ko ka abinda Allah ya kaddara maka shine bin Allah. Tunda baka san wannan ba kuwa, kai kyakkyawan zato ga Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake zaton cewa Allah zai gafarta masa to Allah ku zai gafarta masa wanda yake zaton cewa Allah ba zai gafarta masa ba Allah ba zai gafarta masa ba shi yasa Allah a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yace ana inda zanni abdi bi falyadhunna bi abdi bas masha ina cikin zaton bawa na da ni dan haka duk abin da bawa na zai zato da ni ya zato da ni in kana zaton alheri da Allah cewa addu'an nan da nake yi ai Allah zai amsa to ku za ka ga amsa in ku kana zaton cewa Allah ba zai amsa kai to ai kafin da ba addu'a ce wani ba haka yayi bai samu ba wani ma yake kenan sai kace za ka fito in kai ma Allah wannan mummunan zaton to kawai ba za ka same shi ba za ka samu biyan bukata ba domin Allah yana tare da zaton bawan sa gare shi zukata shine Allah yake juya su dan haka ka karkatar da zuciyarka zuwa ga alheri kuma Allah ya baka wannan iko baka jin cewa wani abu yana tura ka zuwa sako karfi da yaji sai kai sako kai zaka zaba kai kai zaka zaba kai to wannan ta daga cikin hikimar Allah da gwanintar sa wanda shine kada ya san yanda yake ba wanda zai iya fahimtar yanda Allah yake al'amuran sa sai shi jalla wa ala Allah madaukakin sarki ya yalwata kirjinmu da imani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر به أمورنا وفرج به همومنا واكشف به غمومنا واقض به ديوننا وانصر به حجتنا واغفر به ذنوبنا وارفع به ذكرنا ونور به قلوبنا ونور به قبورنا ونور به أسماعنا ونور به أبصارنا ونور به ألسنتنا ونور به لحومنا ونور به دماءنا ونور به مخنا واجعله نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم كما وفقتنا لتلاوته اللهم كما وفقتنا لدراسته ووفقنا لتلاوته حق تلاوته على وجه الذي يرضيك عنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.